لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا تبتك الله سبحانه وتعالى وند تكين يكون سا دبلدن سا يا قدر مو daga cikin wadanda suka halartin azumin watan Ramadan na wannan shekara. Muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu daga cikin masu rabo a cikin wannan watan, ya kafa mana ayyukan mu na alkhairi da ayyukan ibada da za mu gabatar, ya kuma sa mu daga cikin wadanda za su dan karshe wannan watan da kuma watanni na Ramadan masu zuwa nan gaba. Insha Allah ta'ala, a yau za mu fara tafsirin Ramadan a yau 4 ga watan Ramadan 1442 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma daidai da 16 ga watan April 2021. Za mu fara karatu daga Suratul Fusilat, sura ce makkiya, tana da ayoyi 54, kuma tana magana ne akan irin abubuwan da surorin makkiya suke magana akan su, magana akan tauhidi, magana akan imani da manzon Allah, imani da ranar karshe, sakamako a ranar tashin kiyama ga mu'mine da kuma kafirai da kuma makamancin su. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora a cikin ta. Na'am, ya Allah. Wannan surar ita ce sura ta biyu daga cikin surori guda 7 waɗanda suka zo a jere suka fara da Hamim. An rawaito daga Abdullah ibn Jabir cewa wata rana Qurayshawa suka taru suna tattauna tsakanin su game da lamarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suna tattauna suna tunani ya za su yi da Annabi Muhammad. Bayan suka taru, sai wanda daga cikin su ya ba da shawara, yake cewa abin da ya kamata mu yi shine mu zabi mutum daya daga cikin mu wanda muka san cewa yana da ilimi akan sihiri, yana da ilimi akan bokanci, yana da ilimi akan waƙoƙi. Wannan mutumin mu tura shi yaje ya gana da Annabi Muhammad, ya tattauna da shi mu ji menene Muhammad yake nema. Sai suka duba cikin su, suka zabi wani daga cikin su ana kiran shi Utba ibn Rabi'a. Suka ce kai da zaka je, kai da zaka yi wannan aiki. Sai ya tashi ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya shiga wurin manzo Allah, yana shiga wurin manzo Allah sai ya ce da shi, ya kai Muhammad, tsakaninka da Abdullah wane ne yake? Mana tsakanin shi da baban shi kina Abdullah. Manzo da ya shiru bici mai kulwa. Ya sake tambaye shi, ya ce tsakaninka da Abdulmutallib wane ne yake? Manzo da ya shiru bici mai kulwa. Ya ce idan har ka yarda cewa waɗannan mutane guda biyu sun fi ka, ka sani sun bauta wa allolinmu. Idan kuma kana gani kai ne ka fi su, ka kafara mana musu. Manzo da ya shiru bai ci masa kuma. Ya ce da manzo Allah, wallahi ban taɓa gani mutum da ya zamanto sharri ga mutanensa kamar ka ba. Ka raba kawunanku, ka tarwata al'amuranku, ka kunyanta mu a cikin kabilun Larabawa, har ma mun zama abun dariya a cikin mutane. Magana ya bazo a cikin sauran kabilun Larabawa cewa akwai wani mutum a cikin Qurayshawa wanda ya zamanto mai sihiri, boka, kuma duka sama da kai ne. Ya ce, ina so ka gaya mu, idan dukiya ne kake so, a shirye muke mu tara dukiyarmu ga baki ɗaya mu baka, ka zamanto kai da kafi kowa dukiya cikin Quraysh. Idan kuma aure kake so, ka faɗa, za mu zuwa maka mata a cikin Quraysh wanda suka fi kowace mace kyau, za mu aure maka da mata guda goma. In dai wannan shi ne bukatar ka, shi ruki mu yi maka. Yana wannan magana, wanda zan yi masa ka gama? Ya ce na gama. Manzo Allah ya ce masa bismillahir rahmanir rahim amin tanzilun min ar-rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Manzo Allah ya karanta mana, ya karanta mata wannan aya, wannan sura tun daga farko ta har zuwa aya ta 14, zuwa inda Allah subhanahu wataala yake cewa fa in arabu, idan suka bijire mutane, idan suka bijira daga wannan alqur'ani, Allah ya ce da manzala fa kul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. To ka ce musu ina muku gargadi game da wata tsawa, wata kwatin tsawon Adawa da Samudawa. Yana jin wannan magana yace yayi fada. Shi ko kuwa ne? Don da ka dawo da magana, magana ya zama tun magana halaka. Yace yayi fada. Ba ka da wani magana sai wannan. Manzala ya ce masa ba ni da wani magana sai wannan. Sai ya koma wani Qurayshawa, suna gani shi suka ce ga Utba na ya shigo, amma kuma fiskansa da bai yake ba irin fiskan da ya fita daga cikinmu ya dawo da shi ba. Yana dawowa suka ce mashi me ye labari, ya ce na je na kuma gana ne. Ya ce masu babu wani magana da nike tunani za ku fada masa da ni ban fada masa ba. Duk wani abu da za ku iya fada wurin ma na faɗa. Suka ce to ya baka amsa? Ya ce a. Suka ce da me yake maka? Ya ce ban fahimci komai daga cikin maganganun sa ba, sai dai kawai na suna ya ce yana mana gargadi na wani tsawa kamar tsawon Adawa da Samudawa. Suka ce masa kai kana Balarabe, mu ce maka magana da Larabci kuma ka ce baka karshe magana ta ba? Ya ce ni dai wannan shi ne abin da na rike, yana mana gargadi wani tsawa sai halakar da mu kamar irin tsawa da aka halakar da Adawa da Samudawa da shi. A wata ruwaya aka ce ya ce musu, kun je san Muhammad baya karya ko? To ku rabu da shi. Ko dai ku rabu da shi ya yi addini zama mu yi namu, ko kuma abin da yake faɗa ya tabbata a kanmu. Ina wata muka ne. Saboda haka wannan shi ne amsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Utba ibn Rabi'a.
Allah subhanahu wa ta'ala hamim tanzilu min arrahmani rahim allati alqur'ani sautakke ne daga ubangiji mai rahma ubangiji mai jin kai alqur'ani ba sin ji bane wanda qur'ani sun sha ku fara ba kuma ta suniya bane na mutalita a'a littafi ne da Allah ya saukata shi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ce mana shine ya saukar da wannan littafi kuma ya sifanta kansa da wannan sifofi guda biyu Allah na da sifofi da dama amma kuma sai ya saukar da guda biyu min arrahman arrahim saukakke ne daga ubangiji mai rahma ubangiji mai jin kai malaka kace Allah ya saukar da wannan sifofi ne domin ya nuna mana cewa saukar alqur'ani zuwa ga mutane rahma ne gare su kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yace da Quraishawa a lokacin da suka nemi manzo Allah ya zo musu da wata mu'jiza wanda zai tabbatar da cewa shi annabi ne Allah yace awalam yafihim anna anzalna alayka qur'ana yutla alayki yace inna fi zalika la rahmatan wa dhikra li qaumin Allah yace bai ishe su ba cewa mun saukar maka da littafi da ana karanta musu wa lalle a cikin wannan ana a cikin saukar da wannan littafi akwai rahma akwai rahma da kuma tunatarwa ga mutane masu imani akwai rahma a cikin alqur'ani saboda me qur'ani littafi ne wanda a cikin shi akwai ilimi ilimin da zai fitar da kai daga jahili a cikin alqur'ani akwai shari'a wanda zai fitar da kai daga fata a cikin alqur'ani akwai haske wanda zai fitar da kai daga duhu a cikin alqur'ani akwai waraka da duk wani rikita da kuke yake fama da shi akwai alkhairi da yawa kuma raka sauka alqur'ani rahma ne ga mutane Allah ya ce kitabu wannan alqur'ani littafi ne ufsilat ayatu wanda aka wato bayyana ayoyinsa daki daki an bayyana ayoyinsa dalla dalla qur'anan arabiyyan abun karantarwa ne abun karatu ne da harshen larabci li qaumi ya'lamu da mutane waɗanda suka sani Allah ya sifanta alqur'ani da cewa littafi idda cewa a zamanin manzon Allah ba sauka ma manzon Allah da alqur'ani a dukule a cikin littafi guda ɗaya ba qur'ani ya sauka ne kadan kadan lokaci bayan lokaci har tsawon shekara 23 amma kuma Allah yake littafi saboda ne menene littafi littafi shine abin da yake a rubuce qur'ani kun ada tun farko a rubuce yake a lawhul mahfuz kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz kuma a rubuce yake a wurin mala'iku masu rubutu Allah yake kalla innahu tazkira faman sha'a zakara yace ne fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aydi safara kiramin barara saboda haka qur'ani a rubuce yake shi yasa Allah ya kira shi littafi yake fusilat ayatu amr bayyana ayoyinsa babu wata aya cikin alqur'ani wanda ba san ma'anar ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya gama bayyana mana ayoyin alqur'ani gabaki daya ya fassara mana ayoyin alqur'ani gabaki daya wadansu ayoyi manzo Allah ya fassara su da maganar sa da bayani wadansu kuma ya fassara su a aikace saboda haka ayoyin alqur'ani a bayyane suke dalla dalla Allah ke Qur'anin Arabiyya abun karantawa ne da harshen Larabci wannan yana nuna falalan yaren Larabci kuma yana nuna mana cewa Qur'ani da Larabci ake karanta shi shi yasa da yawa daga cikin malamai suka haramta rubuta alqur'ani da wani yare ko da da Larabci ake rubutawa kamar da misali a Turanci za a rubuta Qur'ani a ce transliteration kana rubuta tanzilun min arrahmanir rahim amma kuma da harkoki turanci wannan wasu daga cikin malamai sun hana wannan saboda me babu yanda za a yi ka rubuta wannan kuma mutum ya karanta alqur'ani da ya fitar da harkokin sa yadda ya kamata saboda harkokin alqur'ani na larabci da ba suke da na wannan sauran yaruka saboda ga wajibi ne akan kowane musulmi ya koyi karatun alqur'ani ya karanta shi da yaren larabci da qur'ani ya sauka wannan shine qur'anin arabiyan annabi bi qaumin ya'lamu ga wadanda suka sani dole sai mutum ya sani sannan zai samu wannan Allah yake bashiran qur'ani yana bayar da bishara akan wato lada da kuma falala da nemo ne a cikin aljanna wa nadiran kuma yana gargadi game da azaba a cikin jahannama wannan litafi da ya sifantu da wadannan sifofi gabaki da ya kamata a ce duk wanda ya samu wannan litafi da karbe shi da hannu biyu to amma kuma Allah ce fa ara da aktaru sai kuma mafi yawan mutane suka bijire suka kauda kai daga alqur'ani Allah ce fa hum la yasma'un saboda haka ba sa ji mana ba sa ji irin ji da zai amfane su ba wai ba sa ji sauki ba idan ana karantawa suna ji amma kuma baya amfane su shi yasa Allah ce ba sa ji wa qad kukuraita wannan sai suka ce qulubuna fi akinnati suka ce zukatanmu yana cikin ruhu kalma akinna jam'i ne na kinan da aka ce kinan ana nufi wato alqita da kuma gila wato marufi ko abun rufewa saboda haka suna cewa qulubuna fi akinnati zukatanmu a rufe take mimma tad'una ilai daga abinda kake kira mu zuwa gare shi abinda kake kira mu zuwa gare shi ba zai samu dama shiga zukatanmu ba saboda zukatanmu a rufe take wa fi azanina waqru haka nan kuma a cikin kunnuwanmu akwai wani nauyi wanda zai hana mu ji abinda kake faɗa wa min bainina wa bainika hijab sannan tsakaninmu da kai akwai wani shamaki saboda haka sun bayyana ma manzo Allah cewa ba yanda za su yi su fahimci abin da yake faɗa ba yanda za su yi su kalli abin da yake faɗa saboda me zukatansu a rufe yake a rufe take kunnuwansu kuma a toshe take sannan kuma akwai wani shamaki tsakaninsu da manzo Allah saboda haka ba yanda za a yi ko zai yi wasu tun daga safe zuwa dare ba za su taɓa karɓa ba saboda haka suka ce da shi fa'amal ka yi aiki bisa ga addininka innana amilu mu ma masu aiki ne da addini ba za mu bika ba kai ma kanka bi na'am Allah ya ma ana basharu mithlu kace musu cewa ni fa ba kowa ba amma ni mutum irin ku bambanci tsakanin na da ku shine me yuha ilayya ana yi wahyi zuwa gare ni cewa annama ilahukum ilahu wahid cewa abun bautan ku abun bauta ne guda daya shine Allah subhanahu wataala saboda haka ni mutum da irin ku kan ku yi mamaki cewa Allah ya turo da dan Adam a matsayin annabi a matsayin manzo ni babu wani bambanci tsakanin da ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba aljannu bane ba kuma malaika bane mutum ne kaman mu bambanci tsakanin da shi shine kawai shi ana masa wahyi mu kuma ba mana wahyi wannan shine bambanci kawai saboda haka ana masa wahyi yace da mutane cewa abun bautan su shine Allah guda daya yace fastaqimu ilayhi saboda haka ku daidaitu zuwa gare shi ma'ana ku bauta masa kuna masu tsarkake addini zuwa gare shi fastaqimu ilayhi bima'ana wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu din sura ku daidaitu zuwa gare shi wastaqim kuma ku roki gafaransa bisa ga laifuka da kuka yi a baya wa wailul mushrikin idan ba ku yi ba ku gode azaba ya tabbata ga mushrikai alladhina la yu'tuna zakata wadanda ba sa bayar da zakka wa hum bil akhirati ko kafir sannan kuma su game da lahira suna masu kafir ba su yarda da lahira ba kuma ba su yarda da su ba da zakka ba da yawa daga cikin malamai suka ce zakka anan ba ana nufin zakka bane na kudi saboda zakka na kudi an wajabta shi ne a shekara ta biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina wannan sura kuma sura ce makkiyya tun farko aikowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zakka anan ba ana nufin zakka bane na kudi ana nufin zakka na rai mana mutum ya sarka kiransa saboda haka ayan kamar fa ne Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sura ka zakat anan mana zakatun nafs wannan kuma lokacin suka ce a zakka anan ana nufin sadaka kuma da duk da cewa zakka wanda ake lissafin sa da lissafi da sauransu wannan a shekara ta biyu bayan manzo Allah zuwa Madina aka saukar da wannan sai da kuma aikin a Makka an ba da umarni da mutane su yi sadaka saboda haka suka ce zakka nan ana nufi sadaka ala kulli hal su kafiran nan su ba sa zakka bi mana ba sa tsarkake kansu daga shirka ba sa ba da sadaka sannan kuma ba su ma imani da lafiya ba allati innal ladina amanu amma kuma su wanda suka yi imani wa amilu salihan kuma suka yi aiki na kore lahu ajru su kuma da nan suna da lada ghairu mamnun ladan da baya yankewa ina ba ta gani za su samu lada mai yawa a ran tashin kiyama wanda za su dawoma cikin gidan aljanna wannan ne'ima da za su samu ba zai taba yankewa ba na'am sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wannan fa wanda yayi wannan hadisin shine ubangijin hali Allah subhanahu wataala shi yayi hadisin kasa duk fadin kasa Allah subhanahu wataala shi yayi hadisin ta kuma a cikin kwana biyu Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan aiki allati waja'ala fiha kuma Allah ya sanya a cikin ta cikin kasa rawatiya Allah ya sanya duwatsu kafafu wanda suka kafa suka rike kasa domin kada ta dinga tangal-tangal da mutane muna yawo akan bayan kasa kuma ba mu ji kamar za mu faɗi saboda wannan duwatsu da Allah ya kafe a cikin kasa ya rike kasa da su shine waja'ala fiha rawatiya min fawqiha daga saman ta wa baraka fiha sannan kuma Allah yayi albarka a cikin kasa wa qaddara fiha aqwataha sannan kuma Allah ya kaddara a cikin ta wato ababan cikin ta duk arziki Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara su a cikin kasa fi arba'ati ayyam a cikin kwanaki guda hudu sawa'an lil zalimin daidai wa daida ga masu tambaya Allah ce kuma sawa ila sama sannan kuma Allah ya nufi zuwa ga sama wahiya tuqan a lokacin ita sama hayaki ne fa qala laha sai Allah ya ce da ita walil ardi da ita sama da kuma kasa itiya fawan uzo bisa ga biyayya aw karhan ko kuma bisa ga tilas in kun ga dama ku zo bisa ga biyayya ko kuma a tilas ta ku qala ta sai suka ce su biyu da kasa da sama suka ce a daina qadirin mu zo muna masu biyayya ba za mu ta da mu ne kamar yaya Allah ce fa qadahunna sab'a samawati sai Allah ya hukunta su sama kenan Allah ya hukunta su sammai guda bakwai shi yaumai shi ma wannan aiki a cikin kwana biyu Allah ya yi wa auha bi kulli sama'in amra sannan kuma a cikin kowane sama Allah ya yi wahayi da umarninsa wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha alladhi kuma muka kawa tadda sama duniya da fikiru wa sauraro kenan wa hibban kuma da tsoro dalika taqdiru al-aziz al-alim wannan shine kaddarawa na Allah subhanahu wa ta'ala mabuwai mata a cikin wannan ayoyi zamu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani matakan da ya yi wajen hadisan sammai da kasa. Allah ya yi hadisan kasa cikin kwana biyu. Sa'an nan kuma ya zo ya yi hadisan duwatsu da kuma ya sa albarka cikin kasa. Sannan kuma ya kaddara ababanci duk arziki da abinci na kasa Allah ya kaddara su a cikin ta. Wannan kuma cikin kwana biyu. Sannan kuma hadisan sammai bakwai cikin kwana nawa? Kwana biyu. Idan muka yi lissafi su zama kwana nawa? Su zama to kwana takwas. In muka duba zahirin aya, tunda akwai kwana biyu halittar kasa, sannan kuma kwana hudu halittar duwatsu da kuma kaddara arziki a cikin kasa, sannan kuma kwana biyu kuma halittar sama. Sai zama to biyu, hudu da biyu da kuma kwana takwas. Malam suka ce wannan fasarar ba daidai ba ne. Saboda me ya saba ba sauran ayoyi da dama da suka zo inda Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa me yayi halittar sammai da kasa da kuma yake tsakanin cikin kwana nawa cikin kwana shida Allahu ladhi khalaqa sab'a Allahu ladhi khalaqa samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam cikin kwana guda shida sai da kamar suka ce fasara daidai ga wannan ayar shine ne Allah subhanahu wataala yayi halittar kasa cikin kwana biyu sa'annan kuma ya zo ya kafa zuwa ya kaddara abincin kasa da arzikin ta ya sa ya albarka shi ma a cikin kwana biyu wanda idan ka haɗa shi da kwana biyu na farko ya zo kwana nawa ya zo kwana hudu shine ma nan fi arba'ati ayyam da aka fada ina ba ta mun gane wannan saboda haka ba wai kwana biyu daban kwana hudu daban ba a'a kwana biyu haje da kwana biyu wancan sai zo kwana hudu idan kuma ka zo ka hada da kwana biyu da aka yi halittar sama da shi sai zama to gaba da kwana shida wannan shine zai zo daidai da sauran ayoyi da suka zo da cewa Allah ya yi halittar sammai da kasa da abin da ke tsakanin su a cikin kwana shida sannan kuma iskali na biyu a cikin wannan ayar shine wannan ne aka fara yi halittar sama ko kuma halittar kasa zahiri wannan ayar yana nuna mana cewa abu na farko da Allah ya yi shine halittar kasa ina ba ta magana saboda ya fara kawo mana magana kul a innakum لتذكرن الذي خلق الأرض في يومين هذا أمر لك تعالى daga baya kuma yace ne kun mastawa ila sama sa'annan wana baya an gama wannan sai Allah ya nufi sama ina ba kuma sai kuma cewa an fara da halitan kasa ne sannan kuma aka zo aka yi halitan sama to amma kuma idan muka koma aya ta sura Nazi'at wannan aya kuma yana zama kaman halitan sama ne aka fara yi kafin a yi na kasa tunda yace a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ديتني والأرض بعد ذلك دحاها ديتني كمان إذا كتم بايا هكا أكتو أكمل ملاتا إنا ما تمكن كنا وانا سرط آية تكين سرط ناجا ديتني كمان أنفر هذا سماني سنقم أكتو أكمل ملاتا فأما والله كتكتيا أبدا ديتني ديتني الله سبحانه وتعالى يا فارا ديتا حديثا كتا سنين كمان saboda ne ita suratul nazi'at Allah bai ce wal arda ba'da zalika khalaqaha ba cewa wal arda ba'da zalika dahaha dahu ne ne dahu dahwa shine akhraja minha ma'aha wa marqaha wal jibala amsaha wannan shi ma'anar dahu saboda haka ma'anar bayan Allah subhanahu wa ta'ala yayi halitan kasa ina wata bane cikin kwana biyu sai ya nufi sama yayi halitan sammai bakwai a cikin kwana biyu sai ya sake dawo kasa ya zo ya kafa duwatsu ya fitar da ruwa da sauransu ya kaddara aziki a cikin ta ina masa magana wannan shine gani tsakanin wannan aya da kuma ayan da ya zo cikin suratul nazi'at halittar kasa kwana biyu halittar sama kwana biyu sannan kuma fitar da to aziki kaddara aziki a cikin kasa da kuma kafa duwatsu wannan kuma shi kuma kwana biyu a haka sai zauto babu wato cin karo tsakanin wannan aya da kuma ayoyin da suka zo a cikin suratul nazi'at wasu a cikin suna nuna kaman Allah subhanahu wa ta'ala ya fara wannan halitta ne a ranar Lahadi ina fatan gani sai mutum halittar kasa ranar Lahadi da Litini halittar sammai bakwai ranar Talata da Laruba sannan kuma kafa duwatsu akan kasa da kuma kaddara aziki da sauransu wannan kuma Alhamis da Juma a wannan Alhamis akai halittar Annabi Adam bayan la'asar tsakanin la'asar zuwa magariba zuwa fadar rana ina fata mun gane akai halitta Annabi Adam shine halitta ta karshe da Allah kuma yayi ya kuma shiga cikin aljanna a wannan rana ina fata mun gane saboda haka cikin kwana shida kenan daga Lahadi zuwa ranar Juma amma ba wai Allah subhanahu wataala yayi ya huta bane a ranar Asabar kamar da kafirai suke fada Allah subhanahu wataala wannan abun da ya dage da shi ba balle yake yana bukatar ina fata mun gane Allah ya kuma masana lilhu ga babu wani gaskiya da ya shafe ni ina fata mun gane sannan kuma ina da kyau sani Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko yayi halitta wannan abubuwa ga baki da cikin sakan guda daya inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan Allah ya ganda ma zai yace kawai kun sai kuma awar da Allah ga baki da su kasance to amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi yayi su haka mataki bayan mataki domin ya koya mana cewa hakan shine yake alheri din al'amura a hankali daya bayan daya ba wai muke zo to kullu yana cikin gaggawa ina ba ta mura da shi dai ma zaka same shi na cikin gaggawa so mana shayan kuma ga ni yanzu haka muka da take zo a rayuwa a hankali ake yi rayuwa ko ne a hankali ake yi idan mutum yayi a hankali zai ci ma furta a rayuwa sa'annan kuma wannan karshe da muke son fara ka wannan ayoyin shine ne duba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sabai bakwai da kasa Allah ya ce musu iya tau'an aw karha uzo bisa ga biyayya ko kuma bisa ga kila sai suka ce ne ataina qalata ataina fa'i mun zabi mu go bisa ga biyayya dubi girman sama dubi fadin kasa halitan su ya fi girman halitan dan adam amma kuma ba su a biyayya da Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma dan adam shi ne mafi raunin halitta mafi karancin halitta amma kuma shi ya fi kowane girman kai kun fahimci wannan saboda ka dan adam ba komai ba ne ya kamata dan adam ya yi hankali ya yi wato ya kaskanta da kansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bar girman kai saboda dai Allah ya khalqa samawati wal ard akbar min khalqin nas halitta wannan abuwa sun fi girma akan halittar mutane saboda haka ya kamata mutum ya bar girman kai yayi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. وقالوا كما سكتي من أشد منا قوة وانين يتيم كرهي متانين وانا الله سبحانه وتعالى يأيها لكنسو يابس كرمان جيكي كتين ما كرمان حليكا صدرك سنة كرهي سنة أبوه الدامة سنة جنة جنة من يامن يا شيئتا سنة كرهيشو باب وطا الأمة قواني غريدة زي يتنسو دياجي شيئتا سكي الفار سنة جوا من أشد منا قوة وانين يتيم كرهي اللي يتدف أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة بس قالوا الله سبحانه وتعالى وان يهيها لتنسوا يا بيس كريفا ما لطو وان كائدة لالله سبحانه وتعالى يكبهم شيوا ديك سنة الله سبحانه وتعالى يباك وتنعم وكذا وتنعم يرد دكي كسنجلوا الله سبحانه وتعالى يباك وتنعم يا بيك idan karfi ne Allah ya baka to ka sani Allah ne ya halitta ya tsaka idan ilimi ne Allah ya baka ka sani Allah ne ya baka wannan ilimi ya ne ka sani ya baka ilimi wa qawfa inni bi ilmi ali kuma wani idan dukiya ne shi ma haka idan mulki ne shi ma haka mulki ka fa sai saboda mulki Allah saboda ka kome Allah ya baka daga nimomin sa to kamata ne ka gode masa ka kaskantar kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi wa kanu bi ayatina yas'a kuma su ada wanda sun kasance suna masu musu da ayoyi saboda haka tunda sun girman kai suna alfahari da karfin su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya wulakanta su ya halaka da su da iska alladhi fa arsalna alaihim rihan sai muka tura zuwa gare su wata iska sarfarar iska mai tsananin sauki mai tsananin kara ne tsananin sanyi kuma fi ayyamin nahisat a cikin waɗansu kwanaki masu shu'umanci waɗansu kwanaki masu bin juna masu cike da sharri linu fi kawo mu yi wannan domin mu dangana musu azabar fizi ta cikin hayatun duniya mu dangana musu azabar wulakanci azabar kaskanci a cikin rayuwar duniya wala azabul akhirati aqsa allati lallai kuma azabul lakhira yafi wannan muni yafi wannan kaskanci wannan la yusam kuma su ba za ta bace miki su saboda ka suna alfahari da karfi sai kuma Allah ya halaka da su da iska kaga idan aka ta iska na kada abu wannan dalilin cewa wannan abu ba su da karfi ko ba su saboda ka saboda su alfahari da karfi sai Allah ya wulaka da su ya halaka da su da iska na'am lokaci ai da za ka dan kara minti da mu karanta samuna sai mu tsaya wani ina ku
wa anna
Gracias. Thank you.